Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niya dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 26 da ga watan Oktoba na shekarar 2019 kafin mu ji abin da muke tafi da shi Maryam ba makanin labarai
to Hadiza a wasu sassan arewa maso gabashin Syria inda yanzu babu kowa a sansanonin dakaran Amerika kuma an lalata su bayan da Amerika ta janye dakaran nata daga yankin suka bar dakaran Kurdawa dake kawayenta Yanzu sakamakon matakin ya fara bayyana. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta kaddamar da wani bincike akan Umul Aba'isin binciken da Robert Mueller ya yi na yiwuwar katsalan da Rasha a zaben shugaban kasa na Amurka da aka yi a shekarar 2016 a cewar wasu da ke da masaniya akan batun. Wani hari ta sama da ake kyautata zaton Amurka ce ta kai shi ya taba wani sansanin mayakan ISIS a yankin Puntland dake kasar Somalia a cewar mazauna yankin.
Kana labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar a cikin makon jiya an samu rahotanni inda aka sake kaiwa ƴan Najeriya hari-hari a kasar Afirka ta Kudu.
Gaba da suke nuna bakakken mutane da suka zo daga wasu kasashe yayi yawa. Lokacin nan da za su daina shine in abinda ake cewa da Turanci akai empowering din su kuma gwamnati.
Bayan haka kuma jami'an hukumar custom a jihar Adamawa sun cafke wata mota dake dauke da wake alhalin shinkafar waje ce wanda aka shigo da ita daga kasar Kamaru.
Ya samu ka kawo su mun examination ne aka samu a ciki wake din da gaskiya kan dare uku ne amma shinkafa kuma ba shinkafa namu ba wanda aka samu zuwa Nigeria
muna kuma cike da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A wasu sassan arewa maso gabashin Syria inda yanzu babu kowa a sansanonin dakaran Amerika ko kuma ma an lalata su bayan da Amerika ta janye dakaran nata daga yankin suka bar dakaran Kurdawa dake kawayenta. Sakamakon matakin ya fara bayyana. Yanzu tankokin yakin Rasha da dakaran ta ne a wurin. Jiya jama'a karin dakaru da kayayyakin yaki suka isa yankin a cewar kafafun yada labaran Rasha inda aka kai karin jami'an tsaron yan sandan Rasha su 300 kuma tankokin yaki guda 20 na shirin zuwa yankin iyakar Syria da Turkiya a zaman wani bangaren yarjejeniyar da Rasha ta cimma da Turkiya na kawo karshen fadan da Turkiya ke yi da dakarun Kurdawa waɗanda in ba yanzu ba sun samu goyen bayan Amurka Amurka ta kasance kasar kawancin dakarun Kurdawa a ƴan shekarun nan amma daga ƙarshe ta juyawa Kurdawan baya ta yashe su abinda kafafan yada labaran Rasha suka ambaci mai magana da yawun gwamnatin kasar Dmitry Peskov yana cewa kenan a Brussels kuma sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya nuna kwakwanto akan matakan Rasha wanda kwararru suka bayyana a matsayin wata dabara ta nuna karfin iko wanda ya taimaka wa Rasha a bangaren rawar da za ta taka game da makomar yankin Ma'aikatar Shari'a Amurka ta kaddamar da wani bincike akan Umul Aba'isin binciken da Robert Mueller ya yi na yiwuwar katsalandan Rasha a zaben shugaban kasa na Amurka da aka yi a shekarar 2016 a cewar wasu da ke da masaniya akan batun. Wannan sabon binciken ya samo asali ne bayan wani nazari da ma'aikatar ta yi daga ciki akan dalilin binciken Robert Mueller akan rawar da Rasha ta taka a zaben wanda ya kammala a watan Maris din da ya gabata. Attorney General William Barr ya bada umarnin a sake nazarin batun bayan da ya fara aiki a watan Fabrairu. Yana mai cewa yana da tambayoyi akan yadda da kuma dalilin da ya sa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta kaddamar da binciken siri wanda kuma ya duba batun zarge-zargen yuwuwar mu'amala tsakanin Russia da waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump yakin neman zaɓe a shekarar 2016. Wani hari ta sama da ake kyautata zaton Amurka ce ta kai shi ya taba wani sansanin mayakan ISIS a yankin Puntland dake kasar Somalia a cewar mazaunan yankin. Wani wanda ya shaida lamarin da ya magana da muryar Amurka bisa sharadin a saka sunansa ya ce kusan makamai masu linzami hudu da wasu jiragen sama marasa matuki suka harba. Waɗanda ake kyautata zaton na Amurka ne sun shafi wani yankin tsaunuka a jiya jama'a a kusa da ƙauyen Amera mai tazarar kilomita 150 kudu da birnin Bosaso. Jami'an tsaron Puntland da Amurka wato da muryar Amurka ta tuntuba sun ce sun samu labarin amma ba su ce komai ba akan batun saboda suna kan gudanar da bincike da kuma tattara bayanai. Wani hari da aka kai a watan Afrilun da ya gabata ya kashe mataimakin shugaban kungiyar ISIS na Somalia Abdul Hakib Dukab wanda shike da alhakin kula da harkokin kungiyar a koda yaushe kafin a kashe shi kamar kitsa harare da kuma samu kayayyaki da mayaka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Port-au-Prince ya fada wata sanarwa game da rikicin siyasa da na tattalin arziki da suka dabaibaye kasar Haiti. Sanarwar ta yi kira ga masu ruwa da tsaki akan su fara tattaunawa akan hanyoyin da za a warware matsalolin wanda suka durƙusar da harkoki a kasar. Sanarwar wadda aka yi da Turanci da kuma Faransanci da Faransanci da ma harshen Creole, jakadiya Michelle Sisson bata sanya mata hannu ba. An rubuta sanarwar ne zuwa ga shugabannin kasar wato shugaba Jovenel Moïse da ƴan adawa don karfafa su akan su yi aiki tare wajen cimma maslaha cikin lumana kuma ta hanyar demokradiyya kuma akwai buƙatar a dauki matakin gaggawa a cikin sanarwar. Wannan ba shine karan farko da Amurka ta yi kira akan yin ganawa a kasar ba don kawo ƙarshen kikikakan da aka samu a fannin siyasa. Jakadiyar Amurka Sisson da mambobin wata kungiya da suka hada da jakadu daga Faransa da Spain da Canada da Brazil da kungiyar tarayyar Turai da Majalisar Dinkin Duniya da kuma wakilan kungiyar OAS su ma sun fitar da sanarwa makamanciyar wannan a watan Satumban da ya gabata. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya da su saurari koken al'ummarsu a yayin da zanga-zanga a biranen duniya ke karuwa. Ya ce a bayyane yake ana samun karuwar gibin yarda tsakanin jama'a da gwamnatoci da kuma karuwar barazana ga yarjejeniyar da ke tsakanin al'umma da gwamnati, inji Guterres jiya jama'a a lokacin da yake magana da 'yan jarida. Sakataren ya ambaci matsalolin tattalin arziki da ƙorafe-ƙorafen siyasa da nuna bambanci a matsayin wasu daga cikin batutuwan da ke janyo zanga-zanga. Jama'a na so su ga an bi tsarin adalci wanda ya kunshi tsarin al'umma da tattalin arziki da na harkar kuɗaɗe wanda zai amfani kowa a cewar Guterres. Ya kuma ƙara da cewa jama'a na so a mutunta haƙoƙinsu a kuma dama da su a zaman shawarwarin da za su shafi rayuwarsu. An dai samu barkewar zanga-zanga a cikin wannan shekarar a ƙasashe da yawa kusan a kowace nahiya.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fagen rahotanninmu biyo bayan har-haren da 'yan Afirka ta kudu ta sake kaiwa al'ummar Nigeria mazauna kasar a kwana-kwanan nan, wakilinmu Sale Shehu Ashaka ya tuntuɓi masana akan matakan magance wannan lamarin.
tunda war shugaba Buhari daga ziyarar aiki Afirka ta Kudu don kwantar da zulumin har-hararen da ake kaiwa ƴan Najeriya masana lamuran diplomasiya yake nazarin tasirin da hakan zai yi ambassador Suleiman Dahiru mai sharhi ne kan lamuran diplomasiya
a wannan hali da muke ciki bai kamata je ba abin da ya kamata a yi shine a ce ba wai ba zai zo ba amma abubuwa sun dagula da yawa a dage wannan zuwan nashi lokacin da abubuwa suka lafa shine zai zo ban san masu bashi shawara ba ya kama hanya ya je ba wai sa hannu a agreement shine muhimmin abu ba ai watar da abubuwan da aka sa hannu akai shine muhimmin abu
shugaba Buhari wanda yayin ziyarar tasa ya gana da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa da kuma al'umman Najeriya mazauna Afirka ta Kudu ya buƙaci ƴan Najeriya da su kwantar da hankali don a fahimci bakin zaran ambassador Suleiman Dahiru ya ce matukar ba rayuwar bakaken fatar Afirka ta Kudu ne ta inganta ba za su daina kai harare kan bakaken fata ba
gaba da suke nuna bakaken mutane da suka zo daga wasu kasashe yayi yawa lokacin nan da za su daina shine in abinda ake cewa da turanci akai empowering din su kuma gwamnatin Afirka ta Kudu za ta empowering din su a koya musu sana'o'i inda za su yi amma dai in aka bar su suna zube banda shan giya da iskanci to wannan abun ba zai daina ba mutum ne zai je shagin shi bugu ya ga wani bako yana cikin mota na alfarma ko kuma yana da gida zai ce wannan mutum me yake yi ai ma bai zo da kuɗi cikin wannan kasan ba she ga an auka wa mutane ni a gani na in ba Afirka ta Kudu ne suka canja yanda suke ganin gwamnatin su ba to wannan abun ba zai daina ba in ma aka ce yau ya lafa zai dauki dan lokaci zai sake tasowa kuma ai tun lokacin da shugaba Buhari ya dawo ba a yi ba amma sai kwanakin nan aka kashe mutum sannan kuma aka zo ana buge-buge
za a tuna a kwanakin baya mun kawo muku labarin yadda al'ummar Ghana ke nuna damuwa ga yadda ake kaiwa ƴan Najeriya har-hare Shagin Ruwan da Kwanya shine shugaban Radio Alfa da ke kuma sun Ghana
mutane a Afirka ta Kudu ba su gyara ba yau Najeriya labari da muka samu har tax har ana cire taxin ƴan Najeriya aka taimakon su tukunna suka samu incin kansu yau indan Najeriya ya zo Afirka ta Kudu ai kamata ya yi hakuri da shi bai kamace a ce hasada da samin kai da kaga dan uwanka ya fito wani wuri yana aiki yana samu naci da kyau ya dame su yi suna ma mutanen Najeriya banna ba dare bane
ko a cikin makon da ya gabata an samu rahotannin kai ma wasu ƴan Najeriya har-hare a ƙasar Afirka ta Kudu Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya
madalla a gaida Sale Shehu Ashaka A daidai wannan lokaci da ake cigaba da tsokaci game da rufe iyakokin Najeriya, jami'an hukumar custom a jihar Adamawa sun sami nasarar bankado wani waje da ake sarrafa shinkafan waje inda ake sa su a buhuna a matsayin shinkafar gida domin shigar da su kasuwanni. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
A daidai wannan lokaci da ake cigaba da tsokaci game da rufe kan iyakokin Najeriya, Jami'an hukumar custom a jihar Adamawa sun samu nasarar bankado wani waje da ake sarrafa shinkafar waje inda ake sa buhuna a matsayin shinkafar gida domin shigar da su kasuwanni. Kuma bankado wannan wuri ya bayyana wani samamene da jami'an hukumar su kai inda ko suka cafke mutum 15 yana suke wannan badakalar da ya jagoranci wata tawagar ƴan jaridu zuwa wajen da ake wannan badakalar. Kontrolan hukumar ta custom mai kula da jihar Adamawa Taraba Mr. Kamardin Ulumo ya ce sun samu nasarar cafke buhunan shinkafar waje guda 900 da makudin fitin su kai naira miliyan 14,500.
Wannan na importer ne daga can aka kawo su sai su zo yi nasu local bag sai su juye a ciki tunan sun ce din local din na ya fi tsada za su samu kuɗi sai su juye a ciki.
Kamar mutanen ku kama da wannan aiki yanzu?
Mutane 15 ne kama. Had da manager, had da warehouse keeper, da su laborerin duk mun kama kuma dole za mu kai su.
Ba ma dai ga wannan. Haka nan kuma jami'an hukumar sun samu nasarar cafke wata mota da ke dauke da wake alhali shinkafar kasar waje ce ma a lulube wanda aka shigo da ita ta kasar Kamaru. Hukumar ma dai tuni ta tura gargade ga yan kasuwar da cewa cikin kwanakin nan za su kai wani samame na bazata zuwa kasuwanni domin banka doka yakin waje da ake saidawa a cewa kontrolan hukumar Mr. Kamardin Olumo
wannan mutum kama a hanyar movie zuwa Yola an tare su me kuke da kuce wace buhuna kuke buhu 450 tabbata wake ne wai to kuje mu zama shi a duba da kyau to wannan in ba wai muna nuna maku ba za ku yadda ba za ku ce ka damu masu motoci su transporta to na damu ya samu ku kawo su mun examination ya ka samu a ciki wake din da gaskiya kan 300 ne amma shinkafa kuma ba shinkafa namu ba wannan aka samu zuwa Nigeria 150 amma a cikin buhu daya za a samu buhun shinkafa uku a cikin buhu daya ya kama 450 kenan za a cikin motar nan an gaya maka cewa za a samu shinkafa buhu 450 yake ma za ka ce kare ne to haka suke boye abubuwan su bai dace ba amma mun kama su da mutane uku na muka kama dole za a kai su kotu sai an daina aikin su moga
to wai koya al'umma ke kallon irin matakan da ake dauka a yanzu Malam Ubaya Kubo wani magoyi bayan gwamnatin Buhari yace ai wannan mataki yayi daidai
shine mana ana shigowa da irin wannan kayan sai dai ko a zaman da masu shigo da kayan za su neman shi ne in kana da ya kamata ka biya custom duty su ce mato ko sai waka mana za mu shigo da ka ma za mu biya custom duty amma ba kawai ka shigo da ta barauniyan hanya ba kana gurbinta kasan ka ko kuma fetu kaga ana smuggling cars through fetu da arha a wajen gwamnatin tarayya ka zo ka shige da shi wani kasa kaga wannan don taimaka kan mu da kanmu
ko ma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke tabbatar da amsar koshin wannan matakan za su haifar da dame ido ko kuma a'a Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda ga agogon mu ke cewa karfe 11 na safe da minti 17. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin masu sauraron mu da dama da suka hada da Sani Musa Kano da Lawal Abdullahi Maiduguri da Muhammad Hassan masu son jin tarihin Hausa da Fulani kasar Sudan da yadda suka tsinci kansu a Sudan din da kuma yadda suke mu'amala da Larabawan kasar. To idan masu tambayar na saurare ga ci gaban bayanin wani mutumin garin mai wurno na kasar Sudan wanda iyayensa ɗan asalin jihar Bauchin Najeriya ne wanda ya zama babban shehin malami kuma shugaban sashin nazarin harsunan Afirka na jami'ar Khartoum ta Sudan mai suna Professor Al-Amin Muhammad Abu Manga wanda zai dora kan bayanin yadda garin mai wurno na kasar Sudan din ya bunkasa da cewa
yanzu mutanen mai wurno sun kai 250 kuma shi garin ya zama birnin wani Central Sudan wato tsakiyar Sudan wato a bakin kogin Blue Nile kusa da gari na suna Sinnar kama kilomita 300 daga Khartoum kilomita 300 exact kudancin Khartoum a bakin Blue Nile daga nan mai wurin ma wasu gurori wasu mutane suka da yawa suka tashi suka daura suka je suka kafa garin ruwa a can kudancin mai wurin a can gabacin Sudan da jazira wato garuruwa dai da yawa suka kafa su mutanen hijira to waɗannan har yanzu ringayen su mafi yawan su wato har yanzu suna fillancin nasu amma yanzu matasa sun fara mantawa da fillanci suna larfice da fillfilde wasu na ji ba sa mai dawa kuma wannan gari of course shi ne nan farautan abin nan shidan shehu kafin a tsaya su ne suke farauta har ila yau to kashi na uku shi ne Fulanin daji waɗanda su ne da a more recent wato kama shekara 70 haka 60 haka can kudu daga Sinnar wato har can ana ce da wajen sazan Blue Nile wajen kilomita 300 kuma kudu daga mai wurin kusa da iyaka kusa da iyakan Sudan ta kudu su ko suna cikin daji da dabbobin su ko mafiya shanu su ko kabilu a tsuwelu kaman 15 haka mun dai nuna binciken aikin ilmi kan tsakanin su to duk kuna daji ana kida su baror amma ai baror kabila ɗaya ke kawai cikin su ai kuma suma kabilu amma inda yake bororon su ne suka fi yawa fi ne kowa sai mafilan daji sai ake da shi baror amma baror ai kabila ɗaya ce saboda akwai jafun akwai hontarɓe akwai bodi akwai waila akwai uda da sauran to shi ne Fulani to kasan waɗannan wato an samu yaƙi a can inda suke lokacin ana yaƙi yaƙin basata to shi ne su ma suka yi milishiya na su suka ɗauki aminan makaman zamani su ma suka shiga don su kari aminan dukiyarsu to yanzu a gaskiya mu Fulani daji wajenmu inda muke nan sun zama very aminan idanun sun waye sun waye sun iya using abinnan makami na zamani suna abinnan wasu suna da motoci suna da abinnan kekunan abinnan cikinsu ma sun fara abinnan zanna a garuruwa sun daina ma shiga daji sai yakansu sai su kai shi dabbobin suna tsaura suna dawowa su manyan ko suna zanne a garuruwa ba kamar da ba kuma yanzu sun tasan ma aikin haji da dangadan wato a wannan waje inda suke su ne dama mafi yawa waɗanda suke tafiya haji kullum shekara za a same su runduna kamar bas kamar guda uku ko hudu duk su ne suna tafiya haji da mata da maza ka gani ko mata da maza aikin addini ya bunƙasu wajen kasan wannan gwamnati namu wato tana kula da abin harkar addini to a gaskiya sun yi aiki mai kyau wajen su su wannan duk sun daina musu al'adun na da na gargajiya sun zama ta yi wasu mafiyan su suna kula kwarai da addini
wato Professor Abu Manga kana nufin su waɗannan Fulanin daji kashi na uku har yanzu suna jin harshen Fulfulde
of course ai wannan ai ba ai su larabcin ma ba su iya so kai ba sai dai waɗanda suka yi karatu kasan yanzu ba kyakkyan su ba sun shiga makarantu su ma duk abin nan garuruwan su kauyukan su zaka samu makaranta zaka samu masallaci akwai waɗanda suka kai har university mata ma ba wai maza ba ƴan mata ma ƴan matan ba dole ma sun shiga university
to professor baya ga gwamutsewa da Hausa da Fulani suka yi an ce akwai wasu garuruwa na Hausa zalla ko
Hausawa akwai su kuma Hausawa wato Hausawa kuma aikin haji ya kawo su akwai su kuma barkatai akwai su suko aikin haji kasan aikin hajin da aka ce haji da wahala kasan su wajen su wajen concept na Hausa shine aikin haji da wahala shine mutum zai samu lada ce da abin nan to shine idan mutum ya tashi haji sai ya bar dukiyarsa gaya wanda bai san asalin sa sai ya yi haji da kuɗin halal ka gani to idan sun tashi to suna aiki akan hanya suna aiki suna samu kuɗin mutum har ya samu ya kai ɗakin Allah wato wannan shi ne zai iya ɗaukawa ko shekara daga shekara uku har zuwa bakwai da kafin motoci su shiga kafin abin nan jirage su shiga ka gani to irin wannan hanyar dawowa ma haka to saboda haka wasu duk ba za su wasu ba za su kai can ma ba za su iya wato su kai can abin nan Makka anan wasu idan hanyar dawowa su ma su san nan saboda maliki dai abin nan Imam Malik yake istita'a shi ne dai ka tashi in kana da abin nan jikinka lafiya ka tashi kawai kana aiki inda duk kuma ka zanna kawai amma da niyyar ka tashi da niyyar haji to hanyar dawowa ko ka tafiya dai ka gagara ci gaba to ka zanna nan ya zama saboda ƙasa ta Allah ce ka gani to saboda haka akwai anguwan Hausawa kowane gari wanda yake kan hanyar haji daga Jinina a gefen a yammacin abin da tsakanin gefe tsakanin Chadi da Sudan Jinina in ka zubi Jinina kai gabas zuwa Niyala zuwa Ubayi ka gani zuwa Hawata Gadari Kasala harbin Sudan gefen Maliya duk wani cikin wannan abinan birni zaka samu anguwa sau da da abinan zango ne zangon al-hazaini to wannan zango shine ya bun da kai girma kuma da baya abun ya zama kama anguwa ce da zango ne ba titika ba ruwa ba kamar yanzu ya zama just modern ya zama da ruwa da famfu da abinan kuma ya zama an yi tsari kaman dai nadira ne wato saboda ka za a samu Hausawa duk waɗannan garuwa su ku Hausawa kuma za a samu a wannan aljazira inda ake abin nan shukar auduga kuma duk dai wasu abin nan inda duk za ka samu noma wajen noma kaman lambu na duk kogunan Sudan za ka samu wato akwai garuruwan Hausawa akwai wasu garuruwa fa wato sunakin su ma daga na sunakin na daga Najeriya saboda su duk kana Hausawa daga Najeriya ko Niger suka tashi kama Fulani ba ne ka san Fulani za a yi tano daga Senegal daga Mali daga abin nan to amma Hausawa gari biyu ne kawai daga gari biyu ne suka tashi daga Nigeria da Niger su Hausa kenan saboda haka za ka samu gari garuruwa kamar su Karaye abuna da su kamar su Bunza da shi a nan Sudan kamar su Gwarzo muna da shi a kun Katurgi duk a irin waɗannan su nake haka ma akan ma garin Fulani ma akwai kamar su garuruwan wanda suke da amin a ƙasar Sokoto muna da Kimola muna da Sifawa muna da Maiurnu kamar garin Maiurnu ɗin nan da Maturu akwai Dewa akwai su dai su ma ga su nan ba Maiurnu shi ne ya zama yanzu ya kuka zama birni saboda ba komi inda za a samu birni za a samu shi a Maiurnu amma banda haka sai dai a ce babban anguwa ta Hausawa babban anguwa ta Fulani waɗannan biranen da na gaya maka ai biranen manyan birane ne za a samu manyan anguwoyi wato na mutanen mu Hausawa da Fulani musamman ma wato kaman Hausawa za a samu su waje ɗaya Fulani ko za a same su abin da miskatar za a same su in duke cikin sauran anguwoyi amma mutanen mu Hausawa sukan shi ne sukan samu concentration kamar a Katsala akwai anguwa guda biyu wato Garbalgash da Banat Garbalgash da Banat wannan Hausawa suka fi yawa su ne na Hausawa ne kuma akwai za a kalli a sami Fulani ma a
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban amsoshin tambayoyinku kan tarihin zuwa da kuma rayuwar Hausawa da Fulani a Sudan. Yanzu a madadin Profesa Al-Amin Muhammad Abu Manga na Jami'ar Khartoum ta Sudan, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Madalla a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin, ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice.
A wasu sassan arewa maso gabashin Syria inda yanzu ba kowa a sansanonin dakaran Amurka kuma an lalata su bayan da Amurkar ta janye dakaran nata daga yankin suka bar dakaran kurdawa da ke kawayenta sakamakon matakin ya fara bayyana wato yanzu tankokin yakin Russia da dakaranta ne a wurin. Ma'aikatar shari'a Amurka ta kaddamar da wani bincike akan Umul Abaisan binciken da Robert Mueller ya yi na yiwuwar katsalandan Russia a zaben shugaban kasa na Amurka da aka yi a shekarar 2016 a cewar wasu da ke da masaniya akan batun. Wani hari ta sama da ake kyautata zaton Amurka ce ta kai shi ya taba wani sansanin mayakan ISIS a yankin Puntland da ke kasar Somalia a cewar mazaunan yankin. Wani wanda ya shaida lamarin da ya yi magana da muryar Amurka bisa sharadin a saka sunansa ya ce kusan makamai masu linzami guda hudu da wasu jiragen sama marasa matuka suka harba wanda ake kyautata zaton Amurka ne sun shafi wani yankin tsaunuka a jiya jama'a.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chad, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau John. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun saki haduwa insha Allah a shirinmu na dare.
VOA Afrique, dites-le à un ami.